أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يقام وأن رانا تلاربا دن شي غبا دكراتون لتاه روح الأدبي وأن مولمو الشيخ غني أيوب يكي غبا تروا أكرمكم الله. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قد شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار الأبيه. السلام عليكم ورحمة الله. أيوما أيو حلقة يو أشرين دقياك وتنسي قعدة إجراء مائتي عليه الصلاة والسلام في كرة الوليدة تاريخ 40 اللي يزودي جيدة أشرين دقوك وتنسي شكرا تا تبوت دقوم شرا ميلادية يوما كما يتا متصابة أو أن الزاوية تا مهدانا عشاك الذي يبالي موسى مالني وأن أبوا تا تبوت المفاوة أقرين كدونا زام شكبة لدئين دمكبايا أو أن الزما مكارا وسنا إلمي cikin karatun adam. Hajiya mun tsaya ne inda Maulana Sa'adatul Anam yake cewa wa in bulita bi istidadi wa shuruf fakhdir sayati kan siraji wa shuruf. Anan Maulana yayi amfani da in a baya yana cewa idza ra'aita mazharan جمال إذا رأيته إذا دئن تكامل سأقوي بمبنش وانت إذا تدو شرطية وكي أقوي معنى الظرف أشخيص سننكما تنازوا دائما كونه شيء مستقبل لي سننكما إذا تنازوا bayani akan abin da shi ake so ya wakana shi ake so ya yi. Sannan in ba ma'anan zarfi a ciki, sannan kuma in yana zuwa sharadi cikin sharadi kuma akwai abin da ba a so ko ba abu ne wanda mai wakana ba tukunan zai zo ya wakana. To saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ليش وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. أنا إذا جاءتهم الحسنة الحسنة ليش إذا جاءتهم الحسنة شنكم وإن تصبهم سيئة. Saboda haka idan ka ce in yakum zaidun akum, ma'ana tashin zaidu ba wani abu ne wanda yake tabbas ba. Kana nufin idan zaidu dai ya tashi, ko in ya tashi kai za ka tashi, in kuma bai tashi ba kaga babu maganar tashin ka kenan. To saboda haka ne Maulana ya bambanta tsakanin ibarorin guda biyu. Sai ya ce idza ra'aita mazharal jamali, anan bai ce idza bulita bi istidadi wa shuruf ba, wa in bulita bi istidadi wa shuruf. To saboda wannan zai nuna maka Maulana ibarorin sa gaba ɗaya cikin wannan littafi albarka, manzuma mai albarka da ke kai ne yana bambance maka wuraren da ake amfani da a dawati waɗanda suka yi tashabbuhi da juna. Saboda haka inda a can zaka ce wa in ra'aita mazharan jamali wanda ya iya ilmul ma'ani zai ce akwai gyara a ciki. Anan ma wa in bulita nan inda za a ce idza bulita wanda ya iya ilmul ma'ani yakan iya bambance a dawaci waɗanda suka yi tashabbuhi da juna zai ce ba haka ya kamata ya kasance ba. Amma kowanne sai ya ajiye shi a maudu'insa. Fi'ili bulita da ya faɗa shi ne fi'ilin da ya yi amfani da shi a baya da ya ce wahazar minan tubula bala a nafi, ana cewa bala ya bulu ƙarshen sawau, ma'ana nafi fi ne wawi. A lokacin da aka gina fi'ilin zuwa majhuli ko maf'uli sai wau ɗin sai a mayar da shi alif a mudari. Misali bala ya bulu sai a ce yubula yubula, wannan wau ɗin ya bulu ɗin sai ta juye ta zamanto alif kenan. A lokacin da kuma aka gina fi'ilin majhuli a madi, wannan wau ɗin kuma sai a mayar da ita ya. Shi ne abin da ya kasance a nan wa in bulita wa in bulita. Wannan ya ɗin ita ce wau ɗin ya bulu a mudari kenan. Wannan wau ɗin a mudari majhuli tana zamo alif, sannan kuma a madi majhuli tana zamanto ya. Kowanne daga cikinsu masdarinsa shi ne bala, bala za ka ce bala ya bulu bala'an. Sannan ana gina fi'ilin zuwa wazanin ista'ala domin ya bada ma'anar wannan wazani, saboda kowanne wazani yana da nasa ma'ana. Za ka ce ibtada ibtada ibtada, ka gina shi zuwa adawarsu da ista'ala kenan. Ibtada yubtada kamar yadda ya zo a cikin Qur'ani wa ibtada Ibrahim rabbuhu, an gina wannan fi'ili bada ya bulu zuwa wazani ibtada ne, wanda kuma aka gina shi wannan wazani zai bada masdarin wannan wazani. Kamar da kuka rigaya kuka sani ne kowanne wazani yana da nashi masdari nashi na kansa. Za ka ce ibtada yabtadi ibtida'a ibtida'a, kamar da za ka ce ijtama'a yajtami'u ijtima'a. Wazani ista'ala wazani ista'ala yana zuwa ibtida'a kamar da yake sananne ne. Wannan kalima bala ya bulu da muke bayani a kansa ba koyaushe ne kamar yadda shi ne mutabaki. Koyaushe idan aka ce albala to ana nufin musiba ake nufi, ba haka ba ne. Ba koyaushe ne bala ya bulu yana zuwa da ma'ana na musiba ba, saboda abinda ake nufi da albala ko alijira to ana nufin jarraba ne. Sannan jarraba ana yi da musiba, sannan kuma jarraba ana yi da ni'ima, ana yi da jin daɗi kowanne daga ciki. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma ramaita in idh ramaita walakinna Allah rama wa liyabliya almu'minina minhum, sai yace bala'an hasana. Kenan akwai bala'an hasanan akwai bala'an sayyi'a. Saboda haka shine inda Allah subhanahu wa ta'ala a kissar annabi Musa da Fir'aun yake cewa wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim, dinnan to shi ma yana da wannan wajhi nan guda biyu wajen tafsiri. Ma'ana wannan bala'in zai yiwu ya kasance tsiratar da Banu Isra'ila daga Fir'auna ake nufi, zai zamanto a nan ana nufin ni'ima ake nufi da wannan bala. Zai yiwu ya kasance ana nufin yayyanka yara da kuma ɗanɗano ko kuma masanya mutu da azaba, wannan ake nufi. Sai wannan bala ɗin ya zamanto musiba kenan yake nufi. Saboda haka ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in ta'azzana rabbuka la yab'athanna 'alayhim ila yawmi al-qiyamati man yasumuhum su'a al-'adhab,
إن ربك على الطريق قادي وإنه لغفور رحيم. عند هيك سوى أبنا بالحسنة والسيئات لعلهم يرجعون. والذين نونا ما سوى شي جربا لكن يكتن سوى حسنة لكن يكتن سوى السيئة زائي باك دوكيا دون أجربيك دون دوكيا زائي باك لاسيا دون أجربيك دون لاسيا زائي باك سروتا أجربيك دون سروتا ودن الجنة مولين في الزمن تو جربا كما يندكم جربا نأسني وانت متعلمتك في سنة شيني أشي يو باك لاسيا وفاتا بكو أشي كامك الشي أو كوكاي حتى نموتا وانت شيني زاهر أبين متعلمتك دوكيشي bala'i kenan domin haka ne anan shi maulana din sai ya kayyade maka wanne bala'i ne yake nishi anan saboda duk wani ajin da yake da ma'ana biyu a lugha to idan ɗayan kake nishi dole ne ka kayyade shi yasa malamin ilmin ma'ani suke cewa kawai jumla din fi'ili ne da fa'ili idan fi'ili muta'akkid lazimi ne ko kuma fi'ili da fa'ili da maf'ul idan fi'ili muta'akkid ne idan ya wuce wannan gaba sauran gaba duk abin da zai zo ku yi ne har wasu suke cewa hatta maf'ulun bihi din ma kaidi ne to saboda haka ne anan wa in bulita idan aka jarrabe ka da ni'ima ne da mulki ne da lafiya ne a yake tishi dadi da wannan kalima shida ne ya fayyace maka wacce irin jarraba shi yake shida 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 kuma mazari ne na ishtadda yashtaddu wanda shadda ya shuddu ne shi ne mudha'afi sai aka gina shi wanda yake ta'ala sai zaman to ishtadda yashtaddu ishtidada dan zaman shida haka ce ishtaddal amru lamari ya cika tsananta ya cika tsananta ishtadda al'amru yadda kuma idan ka dawo da shi mujarradin sa shadda ya shuddu wanda yana bada ma'anan daure abu ne ana cewa shadda al-habla ya daure igiya daure gaggab amma ka dawo da shi wannan wazani ista'ala ishtadda al'amru lamari ya tsananta an rasa yaya za a yi don haka ne wani lokaci mujarradi da mazidi ma'anansu ya zo daya ma'ana asalin ma'anansu ya zo daya ko da za a zo a bambance da ma'anar wannan wazani wani lokaci kuma mujarradi zai zo da ma'anansa daban sannan mazidi shi ma a fi'ili ya zo da ma'anansa daban misali idan ka ce alima alima ne alima wanda ya nuna na sanin sanin abu idan ka ce ta'allama kuma ya tashi daga wannan ta'allama ya tashi daga wannan saboda ka canja masa wazani to saboda haka ne anan abin da yake nufi idan aka jarrabe ka da wani lamari mai tsanani shi ne ishtida abin da ka rasa yadda za ka yi ka fice cikin wannan lamari misali ko ba ka da lafiya an jarraba magunguna iri lafiya ko wata bukata ce ko harka ce ta kasuwa ko wata harka ta aure an buga yarinyar ta ki yadda au ko kuma iyayenta su ki yadda ko mahaifinta ta ki yadda ayi wannan abu ya gagara to duk abin da ya tsananta ya gagara aka rasa yaya za a yi to shi ne ake amfani da ishtadda al'amru sai kuma aka jarrabe ka da wannan sannan wa shuruu aka jarrabe ka kuma da sharruka wannan am ne ba'da al-khas saboda an ce ishtadda al'amru wani lamari ne na musamman wanda ya tsananta kamar yadda ya gabata in kuma an ce sharru ko duk abin da akwai sharru a ciki ko abin ya tsananta saboda haka lafazin sharru yana da kusuri lafazin ishtidadu kuma yana da kusuri ya zamanto zikrul ammi ba'd al-khas wanda wannan shi suke ce ma isnadi cikin ilimin balaga ينادي أنبتي عام بعد الخاص كو خاص بعد العام شيء كما عند الله سبحانه وتعالى يكشوا واتقوا الذي أمدكم وأمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين سواء الأنعام والبنين إن ينشكن بما تعملون بما تعلمون ينشكن أن الله سبحانه وتعالى يا باكو إمدادي عزيز لكو كفاني سنن يا باكو إمدادي دبوبي لكو ميارا ودبوبي ليارا ينشكن أن عزيز لكو كفاني يا زمن تو أم بشيخا مي بادم بايم أموم ونمات أمد لكو بما تعلمون كما يدعك أم بطن آم أكاو كمخا تشيسا أنن yace wa surur din jami'i ne na shar sharri suna tarihi suna cewa asharru ma yarghabu fihi ko suna cewa ma la yarghabu fihi kullu naka ce ashar abinda kowa ba ya sani shi kowa da kowa abin baya so a sani shi shi ake cewa shar shi kuma khairu shine ma yarghabu fihi kull abinda kowa yana so ya sami shi shine khair saboda haka duk wani abinda ba kowa ne yake so ya sami shi ba a ci shi ba haka duk abinda ba kowa ne yake so ya samu ba wasu ne suke so su samu to ba a ci shi khair wannan shine asalin bidiqa ma'anar khairu da kuma sharru da saboda haka anan yayi jam'in sharru ne kuma na cewa asharru jam'in sa ashru kuma yadda alkhairu jam'in sa alkhuyur kowanne da wazani fu'ul kenan kuma yadda shi khairu din kuma ana mishi jam'i akhyar to saboda haka lafazin sharru da khairu kowanne daga cikin su yana zuwa ismi ne zaman kansa in aka ce ismi ya zama sunan wani abu wannan abin shi ake nufi khair wannan abin shi ake nufi shar misali da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in taraka khairan anan khairatin sunan dukiya abun wasu larabawa ma an ce khair ana nufin raƙuma dukiyar raƙu saboda haka anan khair din shi suna ne kawai na wani abu kamar yadda sharru kuma yana zuwa da wannan sunan sannan kuma yana zuwa misali kowannen su yana zuwa ma'anan tafsiri ma'ana ce wannan gaji wannan alkhairi ko wannan gaji wannan sharri yana zuwa da wannan ma'ana to in yazo da wannan ma'ana galibi ana kawo min tafsiriyya a baya dashi haza khairun min haza ko haza khairun min haza sharrun min haza dashi haza sharrun min akawo min ashi to wanda yake zuwa da wannan ma'ana asalin sa ne hamza ne aka cire hamzan saboda kasratu istifhad idan nace haza khairun min haza ma'ananta haza akhyaru min haza إن نتي هذا شر من هذا ما ننسى هذا أشر من هذا كما عند ابن مالك شكن الكافية يتشوى وغالبا أغناهم خير وشر من عن قولهم أخير منه وأشر معنى قال لي دار بواسنا أنفاني خير ميمق أخير وفي أنفاني شر ميمق أشر ma'ana a cire wannan hamza na tafsiliya saboda yawan ijtimali kenan yana zuwa da wannan to saboda haka anan ya zo ismi ne saboda haka ne yayin jam'in sa wanda yake zuwa tafsiri ba a jam'in sa ko yaushe yana zuwa da lafazi mufrad anan da yake bishtidadi wa shurur jam'in da yayi wa sharru dalili ne akan cewa anan yana nufin sharri ma'ana duk abubuwan da ba a so kowa baya so ya sani shi wato idan kai aka jarrabe ka da wayannan abubuwa shi ne ma'ana ma'anar jami'in shartin jira to fasir sai haku fasir sai haku nan shi ne jawabi na indin jumla ta bulita fili shartin ne jumla na fasir shi ne jumla filiya fi mahalli jazmin jawabi sharti saboda haka ne aka makala fa a wannan fiil amrin saboda duk abin da baya yiwa ya zamanto jawabi da kansa to dole ne a kawo rabita wannan rabita ita ce fa galibi da ake kawowa a lokacin da fa ba zai samu hurci a wannan wajen ba sai a kawo iza iza a wajen kaman wa'in su tifin sai a tun iza kun ya fi nakuna wannan idatin rabita ce a matsayin wannan fa da ta zamanto jumlan ya fi nakuna jawabi ne na sharti na in din kina to shi ne fa'ir to kai haƙuri idan wa'annan abubuwa istidadi ne a lawaji da sukufi ko shurur ne a lawaji da umumi Allah ya jarrabe ka da su to fa'ir kai haƙuri a nan ya ambata mana maqamu sabr gabanin mu san da cewa as-sabr maqami ne ko manzila ce ya kamata mu san ma'anan as-sabr saboda as-sabr ma'anar sabr na lugha na da alaka da ma'anar sabr na maqami ko na manzila sabanin al'ada abin da ya yaku kenan misali asalin ma'anar sabr a larabci shine tsare abu a guguda a hana abin fita shine haq shine sabr kenan da wannan ma'ana ne yazo cikin suratul kahf wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi anan wasbir nafsaka wahdith nafsaka ka tsare kanka tare da wa'annan wadanda suke ambaton ubangijin su safe da yammaci ka tsare kanka da su ma'ana karka bar inda suke to saboda haka idan aka ce ma as-sabr haquri ana nufi wannan abin da aka jarrabe ka da shi na cutarwa karka bari ya fita da zaran ka furta a bakinka wani ya ji to ba ka da haƙuri saboda ya fita to idan ka furta wani tsanani da yake tattare da kai a bakinka wani ya ji to shi kuma wannan shi ake cewa jaza'a din fitun sabr din kaga kenan baya yiwuwa mai haƙuri a ce ya yi complain ɗin abin da yake damu da zaran ya yi complaining ya ce ga abin da yake damu ta to ya fita a layin haƙuri ya zo diddin haƙuri shi ne jaza shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sawa'un alaina a jazi'ina am safarna shi ne an kawo abu da diddin ba kenan abin da suke shi ma sibaku ijab ga jaza'a ga sabr kowanne bitin da uwansa ne ko abin da suke cewa muqabala in ta zamanto jumla jazi'na ko da kuma sabarna to saboda haka ta nan ne za ka gane idan aka ce ka yi haƙuri idan aka jarrabe ka da ijtihadi ko shururi abin da ake nufi to kar ka yarda ka fidda wannan abin da aka jarrabe ka da shi waje ko kuma ne yake ba da zaran ka fitar wata sani to shi kenan ka zama ba kai ba abin nan ba ka da hakuri to saboda haka ba wanda za ka gayawa abin da yake zamun ka kan kawai sai wanda ya jarrabe ka wanda ya jarrabe ka kuma Allah ne ya jarrabe ka in ka gayawa waninsa to ka kai karansa ne gun waninsa shi ne wani sufi yana nan shi ma a cikin littafin ar-risalatu tushuriyya sai wani ne wata bukata ta taso masa sai ya zo gun shi wannan sufi ne ke shaga fa abin da yake damu sai ya ce mishi shakauta man yarhamuka ila man la yarhamuka ka kawo karan wanda in ka gaya masa kukanka zai tausaya maka zuwa gun wanda in ka gaya masa kukanka bare ka tsaya mana ya kawo karan Allah ne kusa bai kamata wanda abin da Allah ya tarbe shi ke damu su da dauko ya kawo ya gaya masa saboda haka ba ta ma sanani ya same ka jawaba ta same ka ko baka da wanda zaka gaya wa sai Allah subhanahu wa ta'ala in ka gaya wa wani Allah na daya ka kai karar ubangijinka zuwa wani ba kun wani bawansa sannan nabiyinsa baka da makami da manzila da ake cewa hakuri kenan to saboda haka ne as-sabr din ya zama to yana daga cikin manazi sune makamai wanda sufaye suke nema kamar yadda a yau ake neman promotion misali na aiki kana labin kaza akai ka labin kaza akai ka labin kaza har zuwa lokacin da ka je fast da kana ma in kun samu ne a cikin inspectorate gwamnati to kaman wannan akwai manazi akwai makama wanda talikai mujdubai wadanda suke munajati da Allah domin sai bayan daya Allah subhanahu wataala ya kai su wadannan manazi dole wanda Abu Isma'il Hawa Harawi cikin manazil sa'iri ya kawo guda 100 manazili guda 100 kowanne daya kuma yana kasuwa zuwa kashi uku kasuwar al-islam da al-iman da al-ihsan in ka hada kuma zai baka manazili makamai guda 100 wanda Ibn Arabi ya kai su makamai sun kai wajen 3,000 ga wani abu saboda makamai ba su taɓa karewa ba saboda haka ce ka kai makamu sabrina to sabr din hawa kowanne makami yana da makamai a ciki to saboda haka ne zaka ga as-sabirina was-sadiqina was-qanitina was-munfiqina was-sadiqina shi yasa zaka ga cewa a cikin wannan abubuwan da Allah ya ambata zaka ga wani yana da wani daga shi kuma bai da wani daga shi haka as-sabirina was-sadiqina zai yi wani yana da hakuri amma bai da gaskiya zai yi yana wani yana da gaskiya amma bai da hakuri wannan shi ake cewa makamai to shi kuma wannan makamu sabr din da maulana yake magana akai anan shine makami na shida wanda in ka zama musulmi kafin ka karar ka zama mai hakuri sai ka tsallake abubuwa guda biyar har musulunci kunnan zaka je ka tsara sannan kuma idan a jeri ne a martaba ne shi ne na fi suna ga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal sadiqina wal sadiqati wal sabirina wal sabirati haka yana biya haka ka zama musulmi ka samu imani ka samu kunuti daga nan kuma za ka zo ka samu gaskiya ka zo ka samu tabbaci kuma a jeri ne na shida ne kamar yadda muka faɗa saboda wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya jera waɗannan makaman ya jere su ya fara daga kanana ne ya kai har zuwa babba ma'ana wuzakirina Allah kaseeran wuzakirati shi ne babban makami wanda kowa yake hangansa a cikin makaman nan su goma shi ne babba amma ba irin zakirai irin namu na yanzu nan shi ake nufi a cikin wannan aya ba a duk lokacin da ka ga ba zai taɓa yi harshenka kawai baya iya yankewa da shi ne za ka kai wannan mafi ko yaushe ka ga harshenka ko la ilaha illallah ko subhanallah ko allahu akbar ko istighfari ko salatin annabi irin wannan kuma galibi in ya kai wannan to in yana bacci ma harshenka yana ciki saboda wanda suke kwanciya ko kusa da shi za su naji cikin ganin zikiri haka kafa yana tashi sai kasance aikinsa da yana farke da kuma da yake da yana bacci aikin yana tafiya to shi ne wazakirina Allah kathiran wazakirati daga nan kuma shi ne walhafidina furujahum walhafizati daga nan shi ma a nan akwai magana a kansa والحافظين فروجهم والحافظات تكونن والصائمين والصائمات تكونن والمتصدقين والمتصدقات تواني شما أقول مجانا كي كم بأنا نسي إذن صدقا دا كوان المسلمين كي shine duk mutumin da a ce duk abin da ya samu na Allah da manzo Allah ne ba na bazai shine ya kai wannan matsayi duk abin da ka samu ko kwandala ne abin ba na ka bane na Allah da manzo shine wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat kunan zaka zo wal khashiina wal khashi'at zaka zo kunan ka zo wanda ake magana akai والصادقين والصادقات فنن كذو والصادقين والصادقات فنن كذو والقانتين والقانتات فنن كذو والمؤمنين والمؤمنات فكنن كذو إن المسلمين والمسلمات معنى نكرشن شيني مقامي نفرطو نقايا نمبوان نكرشن نقوى مشيني نمبوان نتران كمشيني نمباتو نتقصي شيني نمباتري aka zaka zo yazo innal muslimina wal muslimat shine number 10 a wannan makan shine last karshe qur'ani so tari yana yin irin wannan saboda dalili at-tadarruji wajen tarki ba zai yi haka kuma misali yau ka musulunta kuma yau ka zama to zakiru ba dalilin zakirun da yanzu muke mai muke magana akai zakirai irin ne yanzu yau ka zama musulmi yau ka zama to zakiru ko yau ka zaman to musulmi yau ka zaman to mu'mini ba zai taba yiwa ba kamar da Allah subhanahu ta'ala so tari yana wannan usulubi misali akwai da yake cewa wallazina hajaru wa ukhriju min diyari wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu anan ma na karshen shine number 1 asali wa qutilu sai wa qatilu sai wa uzu fi sabili sai wa ukhriju min diyari sannan kuma sai wallazina hajaru hakan wallazina hajaru shine kashe haka nan inda Allah yake cewa kul inna maharrama rabbi alfawahish ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighayri alhaqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu shine babban zunubin da yake kowanne ciki ya ci shirka ma wannan ka zauna ka kirkira ƙarya ka ce Allah ne ya ci shirka shi sa aka kawo shi can karshe bayan sa shirka zai yi wa an ci shirku billahi ma lam nazil bi subhana har ya zo karshe alfawahish kaman wannan ne to saboda haka makamu sabri wanda yake so ya samu wannan makami sabbi to dole ne ya kasance a gabanin wannan ya zamanto ba shi da asali ba shi da yawan magana saboda wannan shi ake nufi wasa'imina wasa'imati ba ana nufin wasa'imina masu azumi maza da mata wannan innal muslimina wal muslimat duk musulmai suna yin azumi a nan a saumu a lugawai ake nufi ba a shafi ba inni nazartu lirrahmani sauman din wanda sayyida maryam ta fada to shi ake nufi a nan wanda shi baya magana kun san ana cewa shi yayan maulana shaitan ya ko shaikh ahmad wai da cikin su dai akwai daya wanda yana da wannan makami har wasu nan maulana shaikh ibrahim ya ya jarrabe shi dan ya ji zai yi magana ko ba zai yi magana ba shi ke da cikin al'adar sa shi idan akwai mutane sun zauna a falon sa shi yake musu hidima hatta in akwai yaran sa a waje shi inji a falon sa ne shi yake musu hidima an kawo kofuna zai sa ko zuba kowa ruwan zafi da sa jikon sai ya sa fita haka ya zuba wa kowa shi na wannan yaran nasa sunan shi na manta shi sai zuba ruwan zafi sa jikon da gangan ya ci sa suga saboda ya tabbatar da ya kai wannan makamin ko bai kai ba shi kenan da ya dauki ikonin ya ce daura harshen su sai ya ji ba suga ya yi gan haka sai ya shanye ya ce ko su su kaga galibi in kai ne za ka ji a sai yi na wa babban suga ni na wa babban suga to kamar wannan ne to saboda haka wannan shine ake cewa abba shi ake cewa abba duk da girman wannan makami da muke magana akai kamar yadda jiya muke magana akai kuma zai zo a wasu baituka a cikin wannan littafin albarka makamu riba din yafi makamu sabbi shi yasa Abu Isma'il Harawi ya kawo shi sama da shi sama da shi duk da wahalan abbab shi yasa yake fadda a sayati kan sirajun wa sumum cewa kai hakuri da wannan ibtida'i ibtida'i da shururi da intifadi zai zo maka ana cewa in faraja yan fariji an dauko shi ne asali daga faraj faraj din kuma biddu ne na kar kar kuma shi ne ka shiga wani yanayi ka kasa shiga shi ne kar shi ne wanda ya zo a cikin Qur'ani qulillahu yunjikum minha wa min kulli karbin bacin rai ne yadda ake fassarawa a Hausa amma bacin rai na ka shiga wani yanayi ka kasa fita to shi ne daga nan aka dauko in faraja yan fariju intirajan intiraj din ke shi ne sayati kan tirajun intiraj yayewa fita daga wannan yanayi din zai zo maka wasu sannan farin ciki shi kuma zai zo maka daga sarra yasuru sarra yasuru babin nasara yanzu sarra yasuru babin da raba ya zuribu wannan yana bada ma'anar surutawa ne idu na ja idu na ja sarra yasuru surura a nan surur din masdari kamar yadda intirashin ya zamanto masdari ne a nan shi ya mana abin da ake ce ma jinas jinas wanda suka samu bambancin dogo kace surur kace surur abin da ya bambanta su fiyin da shi shi ne bambanta shi surur jam'i ne surur kuma masdari sannan kuma ya yi abin da ake ce ma allafa wannan shar'abin murattab saboda istidadin ya hada shi da intirashi shurur din sai ya hada shi da kowanne ya faɗi abubuwa guda biyu a can masu kama da juna a nan ma ya faɗi abubuwa guda biyu masu kama da juna wannan duka yana nuna maka maulana a irin wannan yan shekaru shekara 21 duk asalif na lugha arabiyya duk gaba ɗaya ya yi ihata a kan siyasansu hatta bambance tsakanin adawati waɗanda suka yi kama da juna to wannan abin da maulana Sheikh Ibrahim ya su'adatul anam ya faɗa wannan abu ne wajibi wanda Qur'ani ya tabbatar da dalilin sa sai ya magana a kan jarraba da ya ce wa bashir sabiri wanda nabudu wanda kun bi shauƙi da kawfi na su'i da nafsi min al-amwali wa al-anfus wa al-thamarat ya ce wa bashir sabiri cewa idan Allah ya jarrabe ka to haƙuri to shi ne zai zamanto sababin fitanka a wannan jarraba haƙuri kuma kamar yadda ya faɗa ka ɓoye ka tsare wannan jarraba a gunka kar ka isar da jarraban zuwa gun bayansa wannan zai nuna to shi ne kaɗai ka amince da shi kake da sika da shi sannan shi ne kaɗai zai iya fitar da cikin wannan to saboda haka to bisharar ka wannan bisharar ita ce bisharar intiraji da sururin da maulana Sheikh Ibrahim ya faɗa a cikin wannan baiti har yake cewa الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وأن الكلمة شيء ببا إذا مصيبة تسانيسو الله يجرديسو ذات بدي كلمو مي بدأني ميزي إذا مدامو إنا لله لو دع لام من أنان للملك واللام للملك وشبه جيكو وفي كمان إذا شمع الفيا للملك لمعنى إنا lillahi mudin mallakar Allah ne kayan Allah ne mutum idan ya sarraf ya yi ɗaya ta sarrafi a kayansa kuma akwai abin magana ne ya yi ta sarrafi a kayansa akwai abun magana ne kwariya ce misali kwariya ta kace ka fasa sai kuma ni eh zaka biya to kamar wannan ne shi inna lillahi sannan kuma wa inna ilaihi raji'un sannan mu duk ba mu kare a nan ba zamu koma a gare shi zamu koma gunta a lokacin da muka koma gunta shine zai nuna mana masanya da sakamakon wannan musiba da ta sani saboda haka wannan kalma shi babba a duk ma ba majalisin ba majalisin ba da fara ba ne za mu iya bayarwa idan mutum ya shiga cikin tsanani irin wannan ya fi bayan kowace sallah ya dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafa goma sha ɗaya au ko kuma kullum ya dinga yin ɗari da goma sha ɗaya kar ya yi fiye da wannan kar ya ɗaura adadin fiye da wannan ɗari da goma sha ɗaya a kullum saboda galibin mu mun da cewa yawan can izini shi ne biyan bukata mun mance da batun dos kuma ba ka ga ba yawan shan magani ba shi ne samun lafiya ba ba yawansa ba shansa yadda aka iyakance ko shan maganin daidai da wannan cuta wannan ne samun lafiya to saboda haka kake kin kimo wani izini ko wata aya kai cikin dai kai yi maimakon ma bukatar ka din ta biya sai ta warka ba wannan dole ne masu addu'a salikai san da wannan sannan babban adadin sa shine ka dinga yin dubu goma sha ɗaya ka kai ta daga lahadi zuwa ranar asuba dubu goma sha ɗaya ko bashin neman maza ko harkar shari'a ne a kotu ko harkar abubuwan da irin abu amma shi wannan ba a yi sai in abin ya tsananta ba a yi sa in kuma ya tsananta sosai to wannan dubu goma sha ɗaya to bakwai din za a yi shi a zama ɗaya ana a nemo mutane a mutane bakwai kowa ya yi dubu goma sha ɗaya a zama ɗaya a yi wani na duk wasu da sarki ya kowace irin musiba za ka fita to saboda haka wannan dalili ne na batun wannan batu da maulana shi isra'ila ya ce ke faɗa a cikin wannan baiti haka na kuɗi da allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sayaj'alullahu ba'da usri yusra wanda wannan zai zo a cikin baiti maulana shi isra'ila shine shehi yake cewa wa kullu laylin ba'dahu naharu wa kullu usrin ba'dahu yasaru wannan wa kullu laylin ba'dahu naharu shi yake kira shi ilimin balaga a tashbihu tilmihi ma'ana wannan tashbihi shine ba tashbihi bane wanda zaka nema masa mushabbahi da mushabbahu bihi ka nema mishi ko ada ta shaba ko wajen shabai a'a tasbihi ne na tabbatar da da'awa misali idan wani abu ne ka yi da'awar ba ka ce ga yadda abu ne to za ka kawo wata ibara wadda za ta wanke cewa wannan ba da'awa ba ce abin da yi wannan shi ake cewa a tasbihu kimbi kamar da sha'awar sha'ari ke cewa fa kullun ladhi fawqa turabi turab kullun ladhi fawqa turabi turab kamar da yake faɗan wannan to saboda haka ne anan dan ya tabbatar maka ma'anar sayati kan tirajin wa surur dinnan shi ne yake fa kullu laylin ba'dahu nahar saboda idan kana shakku kana cikin kunci ka shiga wani yanayi kai a gunka a shibuhul mustahil ne ko kuma impossible ne abin a ce ka fita a ciki ai kana da yaƙini a kan cewa duk dare washe gari kuma rana ne kana da yaƙini a kan wannan ma'ana misali da abin da ba ka shan in dai dare ya yi ka san gari zai waye to a nan wannan kuncin da ka shiga jajjaraba da musiba to shine gare wannan intiraji da kuma sururin da yake magana akai to shi kuma shine rana yadda kasan da dukkare to za a waye gari ayi rana to haka nan kai ma a cikin wannan kuncin da kashi nan to za ka fita sannan karka tambayi Allah ta yaya za ka fita saboda shi galibin dan adam shi ya shiga matsala an ce ai zai fita cikin wannan matsalan zai tunani to ko ta yaya to wannan wani lamari ne wanda ba ruwanka ba a sa ka ba bai shafe ka ba amma ka san da cewa fa kullu laylin ba'dahu nahar sannan wa kullu usrin ba'dahu yasar shi yasar masdari ne na yasara yayi saro ana cewa yusran ana cewa yasar kamar yadda al yasar yana zuwa jiddu na al yamin sada ce wannan dama ne wannan haka hagu annan ne aka dauko al yusra al yusra ashi hannu ta hagu ana aka dauko to saboda haka yace maka duk wani kunci to bayan wannan kunci din to ka san da cewa to akwai sauki kamar yadda Qur'ani ya magana ce shine inna ma'al usri yusra duk wani kunci ko bayan sa akwai sauki har Abdullahi bin Abbas wannan riwaya shi mawqufi ya qawlin sahih yake cewa law dakhala al usr fi usr lattaba'ahu yusru ko lattaba'ahu yusru yake cewa kaddara kunci din inda zai shigo cikin rani ya fuya to sai yusru kuma ya ji bayan sa ya shige shi ma cikin wannan rani sun haɗu domin yaƙinin tabbas ne kowanne usur kowanne kunci to akwai sauki a shi kowanne daga shi sai za maulana yake cewa bal kullu usurin ba'dahu yusrani kama ata al ahmad al adnan cewa ba ana maganan wai duk wani kunci guda ɗaya bayan sa akwai sauki ɗaya bane a'a bal din na intiqali ne na idradi ne ma'ana in kana so ka kawo wata magana sama da maganar da ka faɗa a baya ba wai ka kawarce wancan maganar da yake na baya bane za ka kawo wannan bal din shine bal tarahu bal huwa sha'ir yanzu da ce bal huwa sha'ir dinnan ba wai sun janye maganan cewa ittarahu din bada'a ittarahu din yana nan kuma shi din kuma har yanzu sha'ir ne to shine bal kullu usrin ba'da usran duk wani kunci guda daya da kake tare da shi to bayan sa Allah zai kawo ma yi sauki guda biyu za ka mance da akwai wani abin da ake ce ma usu wanda ya zai sami ka shi ne ya kambata mana hadisi kama a ta al-ahmadan adnani wannan takriji ne ai sai dai ya ga bace mana tirmidhi ne ya rawaito waye ne ya rawaito ba takriji ne saboda isharan afratin hadisi takriji sai saboda haka ne ake sa kutubul afrat cikin littattafai na takriji anan kamar maulana sai ibrahim ya mana takrijin wannan hadisi yace kama aka an ahmad al adnani kamar yadda wannan hadisi ya zo mana daga gun manzo sallallahu alaihi wasallam ahmad sannan kuma al adnani wanda nisba shi zuwa adnan kakansa na ashirin kamar yadda ya zo a wajensa wanda shi ahmad duk annabawa waɗanda suka gabata ka kama a kan annabi adam alayhi salam har ka zo kan annabi isa to tasarrufinsu gaba ɗaya suna tasarrufi ne da ismin ahmad kama ɗaya saboda haka ne ismin ahmad ɗin Hamidu da Halidu sun shiga shi. Amma ismi na Muhammad, ismi na Muhammad bai shiga cikin Ahmad ba, bai shiga cikin Hamid ba, bai shiga cikin Hamid ba. Za ka gane wannan a lokacin da ka baje harufan su ne ta ɓangaren fakku. Akwai abin da ake cewa fakku rufu, shi ne kowane harafi ka ciccire shi ka rubuta shi da ta yake. Misali, idan ka ce Hamid, misali, ka rubuta ha ko ka rubuta ha ka aji, sannan alifin da yake gabansa ka rubuta alif, sannan mimun ɗin da yake gabansa ka rubuta mimun, ka rubuta mimun haka, sannan dalun ɗin da yake gabansa ka rubuta dalun a rubuce, tukunan sai ka buga lissafi a adadin da ke cikin wannan. Shi ne ake cewa hukkul hurufi. Idan kai hukkul hurufi na Hamid da Hamidu za su shiga cikin Ahmad, wanda zai nuna maka kenan duk annabawa kan annabi Adam alayhi salatu wassalam har zuwa kan annabi Isa alayhi salam, dukkan tasarrufin su ya tsaya a Ahmad ne. Ahmad ne tsaya. Amma suna Muhammad din, to wannan baya shiga cikin kowanne daga ciki, shi ma idan kai fakkin ba. Kamar yadda mun sha bayani a cikin kai fakkin wannan, shi ne zai zo ya baka adadi 310. In ka buga misali, misali Muhammad ɗin nan kana da mimun kawo, ka rubuta mimun, 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 saboda akwai mimun na farkon, akwai mimun na bayan harufin mai shadda, mimun guda uku. Mimun nan guda uku ka rubuta mimun, 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 to kowanne zai baka 70 ne guda uku. Mimun biyu ne da ya ɗaya a kowanne. Mimun biyu 40-42 ya kuma 10 zai baka 70 kuma guda uku, to kana da 70 guda uku. Idan ka ɗan rubuta dalun kuma lam ɗin na ƙarshe 30 ne. 30 ɗin da in ka ɗauko ka bawa 70 ukun nan ko wace 10-10 zai baka 300 ne. In ya baka 300 kana da alif da dal zai baka guda 5. Dal 4 alif ɗaya kana da 305 kenan. Sannan idan ka zo ka rubuta ha, ha'un ɗin guda 8 ne. Guda 8. In ka ɗauki takwas ka haɗa da 5. Ga 5 ga 8 zai baka 13 ne. To shi ne adadin mursalai gaba ɗaya, 313. Sannan wannan alif ɗin na ƙarshe na haɗin manzon Allah ne ta farko. Domin da aka tambayi manzon Allah adadin mursalai guda nawa ne, sai ce 13. Bai sa kansa ba, saboda tawafi da nadi. To wannan alif ɗin shi ne shi ɗin, ma'ana in ka haɗa da shi zai baka 314. Kaga mursalai gaba ɗaya sun shigo cikin Muhammadu kenan. Muhammadu kenan. To sunayen da su suke tasarrufi da shi gaba ɗaya tun kan annabi Adamu har ka zo kan annabi Isa, Hamid ne da Hamidu da Ahmad. Shi yasa Hamid ya zo a cikin Zabura, Hamidu ya zo a cikin At-Taura, Ahmad ya zo a cikin Injila. Domin haka ne shi annabi Isa bai ce wa mubashirin bi rasuli ya'ti min ba'di yasmuhu, bai ce Ahmad, bai ce ya'ti min ba'di yasmuhu Muhammad ba, tare da saninsa cewa shi manzon Allah in ya bayyana Muhammadu za a kira shi. Amma bai ce ya'ti min ba'di yasmuhu Muhammad ba, saboda shi baya tasarrufi da Muhammad. Ahmad ya ce. To saboda wannan ne za ka gane girman al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka wannan suna ne tasarrufin annabi Isa alaihi salatu wassalam da sauran annabawa waɗanda suka zo gabaninsa. To shi ne wannan hadisi da maulana Sheikh Ibrahim Iyaz ya ishara zuwa gare shi. Hadisi ne wanda an rawaito mawqufan ala ibn Abbas, Abdullahi ibn Abbas kaulinsa. In karanta mutalatashin mawqufi, kaulin sahabi, riwayar sahabi bai ta wuce kansa ba. sannan kuma Abdul Razzaq cikin musannifinsa ya rawaito an Ma'mar anil Hasan, wannan Hasan din shine Al Hasan al Basri mursal, ya rawaito shi mursal, haka ce mursal sanin kowa ne shi Al Hasan al Basri, to bai hadu da manzo Allah ba shi ba sahabi, kuma ya rawaito a wajen manzo Allah yana cewa faraja annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama masruran farihan wa huwa yadhaku wa huwa yaqulu lan yajliba usuru yusrayn thumma qara'a fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra, kaga cewa faraja annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama masruran farihan, manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fito da sauri a gida yana mai murna yana mai farin ciki, sannan huwa yadhaku yana mai dariya, kuma huwa yaqulu yana cewa a lokacin da ya fito din yana cewa lan yaghliba usru yusrayn, ba zai tamtam ba zai yi a ce usru guda daya ya rinjayi yusrayn guda biyu ba, sai ya karanta wannan aya fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra, kaji ana Abdul Razzaq ya rawaitu an Ma'mar an al-Hasan mursala, mun ce mursal ne saboda fa shi Hasan din bai ambaci wani sahabin da yake a wajen sa ba, sai Imam Malik ya rawaito mishi da shahidi a cikin Muwatta Malik an Yahya an Malik an Zaid bin Aslam an Umar annahu kataba ila Abi Ubaidah bin Shabba, a cikin abin da ya rubuta Abu Ubaidah bin Shabba sai ce wa innahu lan yaghliba usru yusrayn, illar wannan hadisin riwayar Malik shine shi Zaid bin Aslam bai hadu da kowanne daga cikin Abu Ubaidah bin Shabba ba, sannan bai hadu da Umar bin Khattab, kaga kenan nan ma riwaya ce mursala. To sai Hakim ya rawaito cikin Al-Mustadrij saboda takhrijin hadisi a tafi har a gano ingancin sa da rashin ingancin sa, Hakim da ya rawaito wannan hadisi cikin Al-Mustadrij al-Sahihaini sai ya rawaito an Zaid bin Aslam an Abi an Umar, wannan intifa'in da ko irsalin da muke tsoron wakanan sa cikin riwayar Muwatta Malik, to an zo an tsince wannan barakar cewa shi Zaid bin Aslam ya rawaito an Abi Umar, mai shi babban tabi'i ne ya haɗu da Umar bin Khattab ya haɗu da Abi Ubaidah bin Shabba, kaga nan ya zamanto normal. Abinda ya rage shi ne shin Umar bin Khattab din da ya rubuta wannan, dan ba muna magana akan riwaya ta Hasan al-Basri ba, yanzu Umar bin Khattab akan su zamu yi magana, ya ji shi ne misali abun manzon Allah ko bai ji shi, saboda in ya ji abun manzon Allah ne hadisi zai zamanto musnadi zai zamanto muttasil, shi bai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu lan yaghliba usru yusrayn, shi bai faɗi haka ba, to saboda haka anan kana da wajhi guda biyu na sahihanta wannan riwaya, wajihin nan guda biyu da kake da shi wannan mursalin wanda ba mu samu ittisali tsakanin tabi'i da sahabin da ya rawaito ba, mursalin Hasan ne. Hasan yana rawaito marasili tewa hadisansa, to shi ne har wani ya je ya same shi sai ya ce a ya ce Al-Hasan al-Basri ya ce kana rawaito mana hadisai ga sunan da yawa sai ka ci an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, kai kuma baka haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba, shi ne ya ce kullu riwayatin indi an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa hiya an Ali bin Abi Talib an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yace duk riwayar da kaga nashi an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to naji shi ne a wajen Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, illa iyaka muna cikin wani yanayin zamani ne wanda kai ka sani shi, saboda al-Hasan al-Basri akan bayyana Ali akan ahlul baiti ka karanta tarajiminsa zaka ga abubuwan da ya same shi wanda su al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi sai da ya tura aje a kamo al-Hasan al-Basri a gidansa al-Hasan al-Basri yana nan a cikin gidansa amma da suka je daki daki lungu lungu suka duba ba su gan shi ba har khadijin sai yayi mamaki da ba gan shi ba bayan sun gama cikin din sun tafi ba su gan shi ba sai khadijin yayi mamaki yayi sauri ya shigo cikin gidan ya shiga dakin da al-Hasan al-Basri yake sai ya gan shi a zaune yana hutu karama ce kawai karama ce ta al-Hasan al-Basri haka rayuwarsa ta kare a irin wannan to saboda haka in kai amfani da wannan magana na al-Hasan al-Basri to za ka gane shi a wannan hadisi ne clean mutumin musnad sahih saboda wannan dogaran ne al-Hakim da ya rawaito da at-tariqin da muka yi magana a kai an zai bi aslam an abidi an umar din nan sai yace wa huwa sahihu ala sharti insha al-imam az-zahabi wanda ya rubuta ni shi tirabi da ta'aqqubati sai ya wafaka masa yace eh ala sharti muslim din ne kaga ni sai sai ala sharti muslim to wannan hanya na daya kenan da zaka sai hanta wannan hadisi hanya na biyu din nan shine shi wannan maganar cewa dan ya gari ba usulun yusrayi din nan duk da an yi istinbatinsa istinbatan lughawiyyan to magana ne ba a faɗansa kai tsaye haka sai akwai wata madogara za a faɗa to duk wani maganar da ba a faɗansa da ra'ayi ba a faɗansa da ijtihadi idan sahabi ya faɗe shi to yana da hukuncin mafu'i ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi shine wanda al-Imam Suyuti cikin al-Hujjatul Asr yake cewa wa hakaza tafsiru man qad sahiba fi sababi nuzuli aw ra'yan aba ma'ana cikin abubuwan da suna da hukunci na marfu'i wani yu'ta hukuma ar-raf'i fi sawabi nahwu min sunnati min sahabi kaza idza umirna wa kaza kunna nara fi ahadihi aw al-idafati ara haka yayi ta tafsiya yake abubuwa guda takwas yake cewa wa haka za ta tafsiru man qad sahiba fi sababin nuzuli aw ra'ayan aba to wannan riwaya na daga cikin abubuwan da ba a fadan sa da ra'ayi ya zama menene ya zama to marfu'an hukuman shana to da wannan zaka gane wannan hadisi ne sahihi wanda maulana Sheikh Ibrahim ya kharraja mana da shi takhrijul lughawi da muke magana a kai shi ne a ka'ida na larabci idan ka kawo sunaye guda biyu da ma'arifa da al to na biyu na farkon ne ka maimaita in ka kawo sunaye guda biyu na kira ba al na biyu wani ne daban ba na farkon ba ne to da wannan ka'ida ne ake istinbatin riwayar amma a wajhi na lugha shine fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra muna da al usur guda biyu masu al muna da yusran yusran guda biyu marasa al saboda haka yusran na farko daban na biyu ma daban sun zamo biyu amma al usur na biyu din shine na farko to abu ɗaya ne kawai aka maimaita ta wannan bangaren ya zamanto ayoyin nan guda biyu sun ambaci yusur guda biyu sannan kuma sun ambaci usur so ɗaya misali wannan a larabci haka idan ka ce ja'ar rajulu ya'kulu tamratan thumma jalasa ar-rajulu fa akala tamratan wannan ibara na larabci din to shi mutumin da ya zauna shine wanda ya zo din wanda ya zauna shine wanda ya zo lokacin da ya zo yana cin dabino da ya zauna kuma ya ci wani dabino dabinon da ya ci bayan ya zauna din ba wancan dabinon da ya ci lokacin da yake zuwa ba saboda haka kawaidi na arabiya to sune a ciki ana istinbatin hukunce-hukunce irin wannan to shine ma'ana kama ata an ahmad al adnani kenan to shine maulana yake cewa idza alimta za ta kunu radiyan hukuman ilahi kullu waqtin baqiya mana ana so kai a matsayinka a musulmi ko mu'mini ko baki jani ala wajhi khususi idan ka san da wannan ka san da cewa duk wani ishtidadi bayan shi akwai intiraji duk wani shururu bayan sa akwai ka tabbatar da wannan sannan ma ka tabbatar ma idan Allah ya hada ka da kunci kaya ko zai rufanya sauki zaman tobi idan ka san da wannan to shine ta kunu radiyan hukuman ilahi kamar da zamu kai bayani anan ma ya ce idza alimta saboda yana magana a kan abin da yake tabbas sabanin wa'in da muke magana bambancin inda idza kenan idza alimta za ta kunu radiya to za ka zo ka kasance mai amincewa da take makamin riba hukumar ilahi hukuncin ubangiji duk abin da ubangiji ya hukunta maka khairan aw sharran kusuran aw shukuran ya hukunta maka to za ka amince da abin ka nutsu da abin kamar yadda da muka yi bayani makamin riba da ya yi magana a nan yana sama da makamin sabr saboda shi makamin sabr abu ne ba ka so da ya same ka sai kai haƙuri kun bayyana haƙuri shi ne rashin faɗan abin da ya same ka a baki ko rashin fito da shi a cikin kai ya yaɗu wannan shi ne haƙurin to shi kuma arziza abin da kana so ne ya zo to sannan kuma idan ya zo ka amince da shi kaga wancan ba ka son zuwansa amma idan ya zo ba yadda ka iya da shi idan bayanin da zai zo a mulana shi Ibrahim ya zai zo ne magana a kansa a nan gaba filla-filla-dalla-dalla to saboda haka za ka zo ka kasance ka amince da hukuncin Allah subhanahu wataala cewa abin nan da ya zo ka san da ba zai yiwu ya zo ko ya same ka ba tare da Allah subhanahu wataala ya sani ba in kuma ya sani abin ya same ka to kai kuma ka amince da shi in ka ce ba ka amince ba ka ja da hukuncin ubangijin ka in ka ja da hukuncin ubangijin ka ba ka yadda kai bawansa ba to saboda haka za ka hau makamin fita ka amince da abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa ko ya aikata ko ya hukunta gaba ɗaya kamar da zai yi bayani cikakke akan wannan ce law ya'lamu al-insanu min rahmanu yalka shura dahikan insani da zai yi magana a kai yalka shura dahikan din da shi ne makamin rida ma'ana a shi ne yake in Allah ya jefa masa da bomb ya rungumi bomb ba ya guje wa bomb din ba ko ya jefa ne shi tsaro ya tare in dai Allah ne ya jefa a shi ne yake ba ya guje ba in ka guje ba yadda kai iya ya same ka kai haƙuri to wannan shi as-sabr ne amma kan rungubi abin har kana farin ciki kana dariya to a wannan lokaci ya zama makamin rida da jimawa Allah subhanahu ta'ala ya rike shi da rahmatsa akwai Sheikh Malam Tana wani malamin wanda almajiri shi ma hajji Maulana Sheikh Ibrahim ya idan shi yana nan a ibadan a duk lokacin da Sheikh Ibrahim ya zo Lagos suke zuwa suke saukar da shi suke yi shi hidima a wancan lokaci muna karatu a wajensa da shi ne wata ranar shiga cikin wani irin matsala na rasa yadda zai yi shikenan da na je shikenan sai na ce mishi a shi gashi ba abin da yake faruwa sai ya ja min wannan bosu lokacin ban san baiti ba ya ja min wannan baiti law ya'lamu al-insanu min rahman yalqa shurura dhahika al-insan yake cewa ai baka san Allah matsalar ka yace baka san Allah bane yake matsalarka yace kana tattare da hijabi ne yace shine matsalarka kawai yace da ka san Allah babu hijabi tattare da kai wannan abin na ɗayan sama ba za ta zo ka ga yanzu na biyun sa kuma za ka yi farin ciki ne da shi ki daɗi ki ji daɗi ko mutum ne yana gani ya makanta ya ji daɗi ko mota ta zube shi ya ji daɗi haka ba daɗi amma yana jin daɗi me yasa ya san mota ba ta isa ta kaɗe shi ba direba ba isa ya kaɗe shi ba ba tare da yana cikin kitabin mubi cikin hukuncin Allah ba yana da yaki a kan wani saboda haka in kuwa wannan ya zo a gun Allah ne to a shi ne yake ya ji daɗi a shi ne yake ya karɓa shi yasa ya ce ta kunu radiyan a nan hukumar ilahi abin da yasa ya ce kulla waqtin baqiyan gabanin mun magana a kansa ya kamata a yi iradin sa saboda akwai nau'i na iskari a shi a bisa usulojin mu saboda a nan da ya ce idza alimta za ta kunu radiyan 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 hukumar ilahi kulla waqtin baqiyan dinnan baqiyan dinnan a imiradan a irabance za ka yi tafsiri ba sai zaman to khabar na kana na ji in ba za ka mayar da shi ba ne khabar na kana na biyu ba ka da dalilin da zai sa ka ba shi na saba misali takunu radiyan baqiyan kaman wa kana Allahu ghafuran rahiman ne ghafuran khabar na kana na farko rahiman khabar na kana na biyu kamar wannan ne tukunnan khabar na kana na farkon na farkon to sai ya kawo mishi da ma'amuli sa sai ya ce hukumar ilahi saboda radiyan hukumar ilahi saboda wannan hukuma din maf'ulun bihi ne na waqfu radiyan wanda yayi aiki irin na fi'ilin sa kamar yadda muka riga muka karanta a nahwu idan waqfu ya zo munawwan munawwan ma'ana ana nufi ya zo khabar ne ya zo sifa ce ya zo hal ne to kai ne zai yi aiki irin na fi'ilin sa aiki irin na fi'ilin sa aikin fi'ilin sa jiya mun yi magana a kai cewa fi'ili na rabiya yana ta'adiyya da an yana ta'adiyya da ala idan kaga ba an ko ba ala to zai kasance mansubun bi nazri da fa'ili kenan anan zai zama menene idza alimta za ta kunu radiyan an hukumin ilahi ala hukumin ilahi da aka cire an harfin jarbin ko kuma ala to sai ismin ya samu dama ya zama mansubi ya zama to mansubi kenan shine radiyan hukuman hukumar ilahi kaga akwai khabar na biyu da ya rage kenan shine wancan baqiyan din to khabar na biyun da ya rage wanda yake baqiyan ne a bisa ka'ida na malaman nahwu idan wasu yayi aiki irin na fi'ilin sa ba a kaddamar da ma'amulin sa wannan ma wani rikici ne daban a cikin wannan baiti ba a kaddamar da ma'amulin sa sai dai idan ma'amulin ya kasance zarfu ne suna kafa hujja da ala yawma yatihim laysa masrufan anhu a mas'ala ta laysa a wannan mas'ala kuma kulla din yayi idafa zuwa ga waqtu ne a lokacin da kullu ko ba ko wannan su ne idafa zuwa zarfu to shi ma zai zama zarfu ma dama ma'amulin kuma zarfu ne shikenan saboda suna cewa wai yutajawazu fi dhurufi wal majhuli ma la yutasamahu fi ghairi kamar da malaman fiqh suke cewa yutasamahu fi nawafil ma la yutasamahu fi fara'id kana karanta afdal za ka ga irin wadannan mas'aloli ba sai ya ce khilafil farida wa man fa'ala kaza kaza fa alayhi sujudu kabir khilafil farida ma saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi sallan farilla yana kan taguwa zai yi sauko ne in nafila ce baya sauka kaga ana dan sauci a harkokin nafila sauci sauci da ba a yadda a yi a harkokin farallai ba haka nan idan abin ya shafi jarin mujururin sarfu malaman iradi suna sauci sassaucin da in abin wani abu daban ya shafa ba za su ba to saboda haka ne yake kulla waqtin baqiya ba dan haka ba sai dai a ce baqiyan kulla waqti abin da yake nufi da baqiyan kulla na kulla waqti din nan akwai maqamul baqa'i yake magana akai haka ce al baqa to shine in ka kai wannan makami wani abu baya canza ka to ko yaushe kala da yake shi suke cewa tamkini suke cewa tamkini shi sa suke cewa albaqa'u ba'da alfana'i idan ya kasance albaqa'u ne qabla alfana'i wannan ya zamo talwini haka ce talwini kai ne wanda zuhub da yanayi yana canza ka to misali in kana da kudi zaka ga wani wani in baka da kudi zaka ga cewa ba nomi talwini baka da baka kenan amma kana da kudi oho baka da kudi oho kana jin dadi oho komai ɗaya ne a wajen ka kawai to shi ne zaka kasance a wannan baka'u din ma'ana tamkini din illa waqti kowane lokaci in ka san da wannan ma'ana ba wani abu wanda zai canja ka ka samu oho ka rasa oho ka ci oho ka ji yunwa oho a dake ka oho a yaba ma oho a kushe ka oho za mu takaita a nan saboda lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuma alhamdulillah mun ba gwaji a tsari a tun zuwa na nake ta tambayar sa sai gashi nan na yi tsintuwarsa nai na kwai lokaci ko wai naga a imam awwal al-sudani ne kar mu shi ne lokacin gaba ɗaya bai sa mana albarka a cikin wannan zaman ba to je za na ɗan rage masa musulunci na kamar goma sha ne ko sha uku ne ko sha biyu ne to imam dai muna son a ce wani abu Allah ya saka da alkhairi
afwan a kan kula wa imala uzuri ba mu da abin da za mu faɗi illa ƙarfafa gwiwa na ƴan uwa ana ta mana gorin karatu kullum a social media ko da satellite na duniya kowa idan ya tashi sai ka ga kaman mu in an tashi magana a kan mu kaman ba karatu wannan littafin ruhul adab da yake da baitoci guda 121 da maulana sahibul faida Allah ya kara masa yadda wajen baiti na 100 da wani abu yana cewa walibani ihda wa 20 sana ma'azratun maqbulatun mutahassana ku kayan gadan mu fake amma ya ake muka zama haka akwai ta hadisi musamman dole a faɗi wasu in sai suke kada a faɗi wajibi ne fa musamman garin Kaduna Allah ya azurta mutane da malamai a cikin gidajensu da zaurukansu amma muridai na zawaya wai suna jin nauyi da kakkata da littafinsu a gansu suna karatu kunya wai suke wannan kaskanci ba zai yi mutum ya taɓa zama mutum ba face sai yana da insaniya a cikin ilimi musamman a zamanin yau shek Allah ya saka masa da alkhairi ya yi magana akan hadisi da zai kawo maganar Hassan al-Basri Allah ya kara masa yadda ya ce da ake masa tambaya akan marasil lata yake cewa duk abin da ka gani kenan da ka ga hadisin sama da ya ambaci wane gara ka ga marasil lashi kenan ko wanda yake kawai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dalilin kawai karatun daga wajen Imam Ali ya tafi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa'ina abubuwan sun zama
duk wannan kayan aikin da muke ciki a yau in ka tsaya kwallon da ake isarwa za ta ce kaman mu duk wata matsala ta addini idan ka kalle ta sai ka ji kaman ba daga gurin malaman mu take cewa sai ya zo mura kaman aikin hajji in ka buɗe official media ka buɗe radio ka buɗe komai za ka gani sai ka zo da zai ba da labarin aikin hajji a karba daga gurin sa sai ka samu malami 9 sannan cikon na 10 sai ya zama shi ne shakwa ne amma kalubale a ciki shehunan nan fa duk abin da za a ma wannan addinin da wannan tsarikan da failan sun yi fa sun yi duk abin da ake so a yi sun yi sun karantar sun ba da wazifa sun yi azkarun tarbiyya sun rike muku hannunku sun ce muku ku yi sana'a sun ce muku ku yi karatu sun ce muku ku ce muku waye zai yi yau ku ne sumudin abun ya zama na kuma fara na farko kun ji gwani ake cewa gwani ka san ku ko a tsangaya ne ɗalibai 100 kaza ko 1000 kaza za a daɗe ba a cewa gwani ba in ka haddace alkur'ani kai sa tun 10 ka rubuta alkur'ani ba sai a ce maka gwani ba kila sai ka yi wata saukan an rasa gyara a allanka masu tunawa in sun ganka a ce kai wanda ya je ne ku kyale shi shi busasshe to a wannan lokacin sai a fara to ko gwanin jan kadai ka samu ai to kuma aka wuce wannan to wallahi yan uwa wannan abun duk wanda ya zama da tafarkin sa na wannan tarikan ne sai bisa dai wallahi wannan abun sai sun zane masa cuta a cikin rayuwar su mun cikin da bani ne mu lakasa kawunan mu a cikin alkhairi ya zane mana mai wahala kuma muna faɗi wannan dole ne a faɗi ka tafi limancin juma'a na ƙauyuka da suka shafi masallacin mu Allah ya kiya amma kuma wai in mutum ya faɗi sai a ce ba zai faɗi ba abin da yake reality dole ne sai an faɗi mu ji haramana akwai abin da ake ce musu sawabit akwai mutaghayyirat sawabit abin da ba zai taɓa canzawa ba haka yake kullum amma mutaghayyirat sababbin abubuwa ne kila yanda jiya magabatan mu suka samu ilimin su yau a wannan hanyar bane kuke bukatuwa zuwa ga ita kila cikin yaran mu a makarantun mu wanda muke ganin wani fa zai iya sai mu tattaro su makarantar ma da kanta sai ta ce dai har yanzu har iyayen ko da iyayen suna da wadata mun dauke saboda yaran nan mustaqbal nasu akwai abun alfahari tsaddo ta kowane hali ku tura su wannan abun yi ba kai amma a yau muna da tahaji sosai da yake fuskantar mu akan ɓangarori na ilimi na tsawara su da zamanin su wanda in ka duk kalli gwani in ka yi ka sare shi a cikin almajirai a tsangaya zai ka ce ce kaman shi na nan ne kadai idan ka zo ka shiga class aka ba ka shop aka ce a yi wani abu kuma idan ya zika ce kamar nan kadai ya iya haka wannan yana nufin an sana'anta mutum ke a sana'anta mutum ya zama abin da zai zama kakka damu da in ka sana'anta ɗanka ne ko ƙaninka ne ko ɗa'a'a abin da ke damuwanka wannan alkhairin idan ya taso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin daɗi da shi مولانا شيخ تجان رضي الله تعالى عنه ينا سو مولانا صاحب الفيضة ينا سو خليفو فنسا ونا أبو النافر انتا مصرانس ان كذا مولانا شيخ ينا أفركم يتاب روح البعانش ولست في أكد الصريح صربه إلا إذا كنت إيه ده هنا من تصلح دعك والله كوائر وكي متاجي لهم كرانتا وجنجلون متاريك فلس إذا نتقص فيه فلا تشيك kwana yana kazane kyale shi je kai ce dawaman aka ce in ka dawama akai to su kube don haka so akan kullahu afwan ba abin da ya kamata in ce illa wannan saboda wannan idan na faɗi da kanmu muke mu da kanmu mukan kwanta a cikin abubuwan da suke gaban mu muke ga tilawa kana so kai kashi ga karatun littafai kana so kai ga alfiyoyin nan ya kamata amma kakkai dan karatun kadan kadan kuma ka zo kana shiga mas'aloli na ilimi kana jayayya da rigima da mutane muna karatun nahwu wasu lokuta wani malami aka zo huruful jarr ya koya mana Allah ya kara masa rahma min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam ko ana an yi gamo sarata sai ya ce mana wai hatta ma huruful jarr sai ya ce ya za a ce mana hatta huruful jarr ne bayan kuma an gaya mana ita anawasi sai jayayya da hijiwa to kila sai ce ya za a ce sai aka kawo mishi hatta din ko sai aka koma wajen hariri na cikin mulhajjar amma sai aka kawo ya ce hatta mafulakin fajiri ba suna bane a gabanta menene sai yi mishi ta jarrance shi amma idan fi'ili kuma ka samu a gaban da kana samun sawan su to wannan da ba a makaranta bane fa amma duk matsala idan da zaka ka bujiro da ita ta abin da in a makaranta ne to da ba haka ake so an ce wani yana ta karatun ba wai yace sai da aka dade ma ya kiyaye abubuwa da yace ce akan wallahi wallahi ni dai jari da majrurun nan da ake ta karanta ba gane shi ba a karatu sai malamin tun da gaban malamin ne yace to yau ko zaka gane jari da majruru yace zo nan ya zo yace ka kwanta da ya kwanta sai malamin ya tashi sai ya kama kafafun shi sai ya ta kasa ya tafi sai ya ce to yanzu kai ne jari ni kuma ni ne majrur saboda menene a makaranta yayi duk wanda rayuwar shi ta zama a makaranta yake to yana da makharaj amma aksin haka kuma fala wallahi da zaka fara kana cewa kai jagora ne kai malam ne kai menene ba a makaranta ba to akwai ranar da babu shakka mutane za su san aksin wannan abun ne kake sarantarwa dan haka yan uwa wallahi mu zama a makaranta kawai ko wancan ayar suratu ali imran ina jin ko bima kuntum ta'lamuna tu'allimuna alkitaba ko ta'lamuna alkitaba wa ma kuntum tadrusuna ai in kika littafiranta a gurin masu tafsirai ai aiki ne a gurin ku ai ba kawai ka zama mahallin din kuma sai ka a'a sai ka zama wa bima kuntum in tadrusu haka suke kai ku ga ana bamu karatun nan na san gwani yanzu dararensa bincike ake babu bacci a cikakken haka suke dan haka ƴan uwa mu daina raina abinda Allah ya bamu na ilimi na alkhairi mu tsaya wajen koyarwa kuma mu tsaya mu makale ma malaman mu wajen neman ilimi sannan mu rika mutunaje duk kayan ka in ka sana'anta shi zama abu mai kyau abin sha'awa abin kallo to zai zama ya bayar da wata fa'ida saboda mutanen da aka zo yau su irin wannan suke nema ko ga su nan masu neman hujjar da dalili in ka zo za ka yi magana da su kila da ka zo ka ce musu shehun ka shehu wane ya ce ba za su karɓi wannan sakon ba ko amma kana cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin littafinsa manzo su tunda farkon littafin da aka karanta mana ba an ce ustifa bisunnati wal furqan sai ka kawo wa'annan hujjar da su a karɓa don haka wallahi yan uwa mu zage dan sai mu sake rayuwar mu ta zama kuma mu zama alkhairi ya fi yawa a cikin tunanin mu aksin sa mu zama bakunan mu dukkan da zamu rika buɗe su a cikin yan uwa mu wata fadin alkhairi domin duk lokacin da Allah ya jarabci bawa da fadin sharrin yan uwansa to a karshe takan zagayo shi kuma tsantsin sai a zo a samu shafiyar ta koma cikin wannan ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ba mu kai da mu faɗi haka ba amma saboda umurni na maulana shi ya sa muka ce a kawo kula ai mana afuwa kun ce ba ku gan mu ba tun da kuka zo zuruf din ne ai mana afuwa a kawo kula muna tare da ku kalban wa qaliban muna mataba'a in kafin zuwa da abubuwan da suke gudana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu alkhairi daga cikin alkhairan da kuka zo mana da shi alfarmar sai ta rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qawli hadha wa
Zaya tuwa. Fatiha da salatul Fatiha. Thank you.